لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رساكي سادوا أولنا مجلسينا فسر القرآن من جرمة أولنا وتا من جرمة أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي اندمي إسلامي تروس أنا قرم دقري يومنا شاءك قوة رمضان شكرا دبو ايدا لغدو دا أربعين دا دابا هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم وان ايدا تي دشدا قوة بير شكرا دبو بيو دا أشرن من ركم الله سبحانه وتعالى إيمان توفيكي منا نمنا سكين سورة الأعراف جيا متأيا كرشن آياتا دليد أربعين دشدا كافم مشغا كراتوزام أمسا وصدق تكين تنبوي دا أكي wannan mai tambaya ta farko yake cewa na sayi ina sayan kankara naira 30 ina sayarwa naira 50 shin wannan ya halatta a kaida ta shari'a a kaida cinikayya riba ba ta da iyaka sai fa idan wato ribar ta kai matsayin da ina na cutar da mutane suna cutuwa ya zama ribhan fahishan to anan ne bai halatta musulmi ya cutar da musulmi ɗan uwansa ba amma duk abin da yake bisa ga yadda aka yi aka bada matsayin riba ya halatta to sai dai idan muka duba wannan riba ta aka kasa naira 30 kasa naira kasayar naira 50 ka kara wajen kashi 2 bisa 3 a fahimta ta wannan yayi yawa musamman a wannan yini da ake ciki masu azumi suna buƙatar a saukaka musu ina labin ka samu riba naira 30 naira 10 naira 15 idan yayi yawa to amma naira 10 ina ganin ya wadatar kashi 1 bisa 3 wa thuluth kathirin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thuluthi ma yana da yawa kasa naira 30 kasa naira 40 alhamdulillah Allah ya sa albarka a ciki amma har ka kara kashi 2 bisa 3 kaga anan mutane suna cikin kunci da sauransu duk da cewa ba musu irin wahalan da ka sha ba wajen saya da sayarwa amma saukakawa mutane ba zai tafi a banza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى الله يجكن متمن da yake mai saukin hali mai sassauci idan zai sayar ko idan zai saya ko idan zai nemi hakkin sa to ana so sassauci kullum shi ba yawa ake bukata ba albarka ake so da yawa kadan mai albarka yafi da yawa mara albarka saboda haka haka maka sai babu laifi amma in kana so albarka sai ka sassauta musamman kamar yadda muka yi bayani ga masu azumi sune za su sayi wannan kankaran sun yi amfani da shi ina fama da wata yoyon fitsari mai tambaya ta gaba yake cewa ina fama da yoyon fitsari ya magana sallah ta yoyon fitsari wannan wani abu ne wanda yafi karfin ka ba zaban ka bane saboda haka idan lokacin sallah yayi sai ka kama ruwa kai alwala ka ci gaba da sallar ka ko da fitsarin yana sauka domin wannan abin da yafi karfinka bayan da ka iya kuma yana cewa ina roƙon addu'a gurin ƴan uwan musulmi to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya baka lafiya kuma muna baka shawara ka je ka ga likitoci ba mamaki Allah ya taimake ka ka samu lafiya likitanci na zamani da kuma likitanci na wato shari'a masu ruqya da basu mara da masu bada magunguna na itatuwa to su ma suna da irin waɗannan magunguna duka jika tuntube su sanda kuma ka ci gaba da yin addu'a Allah ya baka lafiya wannan ke cewa muna bin liman sallah to amma yana da saurin sallah to idan mun zo tahiyya kafin ka gama tahiyya shi sai ya gama tahiyya har ya sallame ya matsayin sallar mu inda limamin yana cika rukunai yana karanta fatiha yana cika ruku yana cika sujada to sallar ku tayi dan barin mustahabbi ko barin wasu sunnoni wannan ba zai sa sallar ku a tabaci ba, amma duk da cewa abin da ake so daga limamai su zama mutum masu nutsuwa, a sallah ko mutum yayi da nutsuwa baya wuce minti 7-6 tsayawa gaban Allah ne, wal musalli yunaji rabbahu, mutum ya tsaya gaban Allah yana ganawa da ubangijinsa, babu abin da wato ya kamata musulmi ya kamar wannan. A hira ma muna bata awowi, saboda haka nasihar mu ga irin waɗannan limamai su bi tsoron Allah subhanahu wataala su inganta sallarsu, domin ko a gaban shugaba kake, gaban gwamna ko sarkin kaji ka zauna, a natsayi za ka zauna, a natsayi ko za ka yi magana da hankali za ka yi magana, ko motsi wani baya yi, wannan ɗan adam irin ka ne fa, to amma gaban Allah da ya ce kai sallah kana sallah kai wap 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 wap. Irin wasu limaman saboda saurinsu har ake cewa akwai limamin da ya shahara da saurin sallah, ake cewa ko ka kama hannun rigarsa kuka shiga masallaci tare da shi, to sai ƙarka ɗaya ta kubce ma, ko ka kama hannun rigarsa kuka shiga masallaci da shi sai raka'a ta farko ta kubce ma. Mutane suna faɗin wannan saboda saurin sallarsu, ha wannan ba da kuma ai saurin sallan a ji a zauna hira, ha wannan bai zamanto hankali ba, menene mutum zai yi saboda sallah a wannan rayuwar tamu ta yanzu da rikici da hayaniya? So duk wannan alama ne wata na raunin imani, raunin imani yana da alamu da yawa, mutum ya zamanto in yana ibada yana cikin kunci, yana sauri ya rabu da wannan ibada, wannan alama ne na raunin imani. Saboda haka nasihar mu ga irin waɗannan limamai su ji tsoron Allah subhanahu wataala, har ma mu bai gama tahiya ba, kai liman ka gama tahiya har ka sallame, ina tahiya, ina salatin manzon Allah, ina addu'a da ake so a yi bayan salatin manzon Allah, duk waɗannan babu. Saboda haka indai ya cika rukunai sallar ku tana nan, kai kuma idan ba ka gama tahiya ba kana da dama ka tsaya ka gama tahiyar ka sannan ka sallame, wannan ba zai zamanto da laifi ba. Abinda ba a so shine bayan mutum ya sallame, bayan mutum ya gama tahiya ma mu ya cigaba da yin addu'a, shine abinda ba a so. Amma tahiyya sunna ce a sallah, baka gama ba liman ya sallame sai kai sauri ka gama sai ka sallame. Wannan take cewa ni ba ni da lafiya ba na yin azumi amma ina sauran ibadu, shin ibadar da nake yi daidai take da ibadar masu lafiya? Kuma ina roƙon addu'a. Rashin lafiya da kake kina fama da shi Allah ne ya ɗora miki, kuma har ya kai matsayin da ba za ki yi azumin nan ba, sai ki bar azumin ba za ki iya ba daga baki rama, amma abin da kina za ki iya yi na ibadu idan kin yi Allah zai karba. Kuma duk abin da har kin cika sharuda, sallanki da zikirinki da salatin manzon Allah da sauran abubuwa sallolin nafila, sai Allah ya baki lada kamar da Allah ta'ala yake baiwa masu lafiya. Tunda uzuri ne ya hana ki, ba mamaki azumin ma suke samu lada, Allah ya baki wani kaso na lada, Allah ba zai barki a banza ba. Saboda wannan ba laifinki bane, abu ne wanda ya fi karfinki, kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya baki lafiya. Wannan kita mutum ne ya yi sallah tare da matarsa, sai ta tsaya a hagunsa, ya matsayin sallarsu. Ka'ida idan mutum ɗaya zai bi liman, mutane da yawa abin da ya kama mutum biyu sama da haka za su tsaya a bayan liman, in mutum ɗaya ne ya tsaya damansa namiji ne, in kuma mace ce sai ta tsaya a bayan namiji, ko ita kadai ne shi kadai, ita kadai sai ta tsaya a bayansa. Wannan shine ka'ida, wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma mutum biyu suka sallah an samu jami'i, kai da matarka ko sallah a gidanku kun samu jami'i, da yawa daga cikin mutane suna kukan cewa yanzu mallan yanzu mun rasa sallan jami'i, ba a rasa sallan jami'i ba, kai sallah da matarka da yaranka a gida, ko kai sallah da abokinka kun samu sallah ladar jami'i. Saboda haka idan mutum ya sallah da matarsa a gidansa ya samu sallar ladar jami'i, to idan matarka ta tsaya ka'ida ta tsaya bayanka, ba damanka za ta tsaya ba, ba hagunka za ta tsaya ba, to idan ta tsaya bayanka ku kai sallah na farko, in ta tsaya gefenka na hagu ku kai sallah, ko gefenka na dama kamar da wannan mai tambayar ya tambaya, matarsa ta tsaya hagu da shi akai sallah, na farko dai sallar ku tana nan. Abinda malamai suke tattauna shine shin kun samu ladar jami'i ko ba ku samu ladar jami'i ba, domin ba ku bi ka'idar jami'i ba. Ka'idar jami'i in namiji da mace suna sallah, ita matar ta tsaya a bayan namiji, to an saba wannan. Yanzu za a dake ku a matsayin kai ma kai sallah kai kadai ne, ita ma ta yi sallah ita kadai ne, ko ko za a dauka matsayin ku yin sallan jami'i? Wasu malamai suka ce a ba ku samu ladan jami'i ba, namiji shi ma ya sallah shi kadai, ita ma ta yi sallah ita kadai. Wasu malamai suka ce a sun samu ladar jami'i. Alai hali tambayar da aka yi anan shi ne, shin akwai sallah ko babu sallah? Sallah akwai, babu matsala. To sabanin da ake tsakanin malamai tunda babu wani nasi da ya zo ya nuna cewa in an yi haka babu lada, kuma Allah mai karamci ne, Allah zai iya ya bada ladar jami'i ma. Amma sallar ku dai tana nan insha Allah. Wannan yake cewa kuɗa ta shiga bakina, nayi ta fita bata fita ba, ya mayan azumina, matsayin azumina, amma baka fadi ka haɗiye kuɗin ba, ya shiga bakinka. Ya ke faɗi wannan din, kuɗa ta shiga bakina, nayi ta fita bata fita ba, to ma'ana ƙarshe ka haɗiye kenan. Saboda haka ya matsayin azumina, azumuka na nan babu matsala insha Allah. Don wannan ba abinci ba ne, ba abin sha ba ne, kuma ya fi ƙarfinka ne, kayi ya fi ƙarfin, ta fi ƙarfinka har ta shiga a cikinka. Azumuka na nan babu komai, kusan ijma'i ne na malamai wannan. Idan mai tambaya ta ƙarshe da za mu ɗauka, yake cewa idan mutum ya rasu, yaushe ne ya kamata a raba gado? Mutum yana rasuwa, dukiyarsa ta zama ta magada, yana rasuwa. Wani shi abin da malamai suke cewa al-milkul qahari, mallaka bisa ga tilas. Me ake nufi da wannan? Baya buƙatar sai magadan sun ce mun karbi dukiyar. A fuskanci ne kayya idan na sayar maka wani abu, na sayar maka wannan littafin, kafin ka mallaki wannan littafin, in ce maka malam wane, na sayar maka malam Muhammadu, na sayar maka wannan littafin, sai kace na saya kafin ya zama naka. Ko kuma ayi mu'ata ce, in baka littafin ka karba, ka bani kuɗi ba tare da mun furta ba, a aikace mu nuna. Sai an yi haka, mu sai an samu yadda. Amma gado baya buƙatar yardan magada kafin dukiyar ta zama nasu. Mahaifi na rasuwa, ko uwa na rasuwa, ko ɗan uwa na rasuwa, nan take kai tsaye yana rasuwa, ta dukiyar nan ta zama ta magada. Sai dai ba za a raba ba, sai an bi ka'idoji, an biya, an masa dawainiyar likafani a dauki daga wannan kuɗin. Sannan kuma idan akwai bashi a kansa a biya, idan akwai wasiya da yi a zartar da wannan wasiya, daga nan sai a raba gado. To abin da aka so shi ne, tunda ya zama haƙƙi na jama'a, a gaggauta raba gado, wannan shi ne abin da aka so. Wannan idan babu wanda ya nemi haƙƙinsa, abin da aka so shi ne a gaggauta a raba gado idan babu wanda ya nemi haƙƙinsa. Amma idan aka samu ɗaya daga cikin magada ya ce ni a bani haƙƙina, a ware haƙƙina a bani, ya zama wajibi dole a raba wannan gado, saboda haƙƙinsa ne, dole a bashi. Sai dai in ya zama da wani uzuri, misali ana kotu, ana rikici a kotu, wani gidan misali wani zo ya ci shi ma gidansa ne, ana rigima, ko su sun yi tafiya ba sa nan, idan ba sa nan akwai bayanai a gurinsu, idan ba sun zo ba ba za a samu bayanai da za a raba gadon ba. In akwai wani uzuri da shari'a ta yarda da shi, to jinkirin babu laifi. Amma idan babu wani uzuri na shari'a, duk ana nan an san dukiyar, an haɗo kan dukiyar, an lissafa komai an sani. Wasu kuma suna so a ba su gadonsu, wasu su ce a'a ba za a raba gado ba, ai mahaifin namu mai yaushe ya rasu, kar mutane su ce mana mun damu da abin duniya. Wani yana cikin bukata, abin da zai ce sha babu, ga dukiya ga arabonsa na gado mahaifinsa ya rasu ya bari, a bashi ba za a bashi ba, wannan zalunci ne, baya halatta. Kuma da yawa daga cikin al'umma musulmi suna wannan kuskuren, mutum ya rasu ya bar gado, ya bar magada, a shekara goma ba a raba gado ba, a shekara ashirin ba a raba gado ba, wani ma a shekara talatin ba a raba gado, kai wani ma shekara arba'in ba a raba gado ba. Har daga cikin magadan wani ya rasu, wani ma ya rasu, ya zama gado a kan gado, wannan ba ka'ida ce ta shari'a ba. Mutum yana rasuwa, aka biya masa bashi, aka yi wasiya, aka yi komai, daga cikin magada akwai masu bukata, suka nemi a raba gado a basu haƙƙinsu, ya waje ba a basu haƙƙinsu. Kuma da yawa suna zaluntar 'yan uwansu, manya-manya 'yan uwa su dauki suna sarrafa dukiyar suna amfana. Kuma misali akwai gidaje, wasu suna zaune a gidan kamar babban gida ne, mahaifiyar su. Saura suna gidan haya, wanda suke zaune a gidan ba sa biyan haya, kuma duk rabin su ne gaba daya. Musamman yin zamana wanda suke wajen mata ne, an aurar da su suna gidajen mazajen su. Ƴan uwan su maza suna zaune a gidan ba sa biyan haya, ba haya suke ba ƴan uwan su matan ba. Kuma ƴan uwan matan suna jin kunya, kar su yi magana, idan sun yi magana me ya abun duniya? Ha? Me abun duniya? Allah ya san me abun duniya, amma Allah ne ya ce a raba gadin. Allah da ya halicci duniya ya ba da dukin shi ce a raba. Kuma Allah ta'ala shi da kansa ya yi tawallin raba gadin. Allah ta'ala shi da kansa ya yi tawallin. Ba barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi bayani akan yadda za a raba gado ba. Kun ga sallah ma Allah ya ce a yi sallah. Amma daki-daki na sallah, raka'a nawa za a yi sallah azhar, sallah magriba, raka'a nawa a yi, duk wani hadisi aka samu. Haka na azumi, Allah ya ce a yi azumi, amma bayani daki-daki na azumi a hadisi aka samu. Allah ya ce a bada zakka, amma nawa za a bayar, yaushe za a bada zakka, duk wani bayani a hadisi Allah ya bura manzon Allah shi ya bayyana. Amma gado fa Allah da kansa shi da kansa ya raba gado. Ga yadda za a yi, ga yadda za a yi, ga yadda za Allah ta'ala ya raba gado. Saboda haka al'amarin gado ba abu ne na wasa ba, yana da hatsarin gaske. Saboda haka mutane su yi tsoron Allah subhanahu wata'ala, kar su yi wasa da harkan gado. Mutum yana rasuwa inda babu wani uzurin shari'a a gaggauta raba gado, kowa a bashi haƙƙinsa. Magana cewa kar mutane su ce mu damu da abin duniya da sauransu, wannan ba ka'ida ce ta shari'a ba. Kuma rashin bin ka'ida ta shari'a wannan shi zai sa ƙarshe a ji a fada cikin saɓani da rigingimu da ba su ƙare ba, ƙarshe ma a je kotu ana ta saɓani ana rigima. Allah ya samu dace. Akwai ƴan uwa da suka nemi addu'a mai roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi da nasu buƙatun gaba ɗaya. Kuma mai roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan bala'i waɗanda suna cikin kunci da damuwa na rayuwa, Allah ta'ala ya kawo musu sauƙi, Allah ta'ala ya bude musu. Arama bismillah walladhina kazzabu bi ayatina
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim walladhina kazzabu bi ayatina wa حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا
نعم الله تعالى yake cewa wallazina kazzabu bi ayatina wadanda suka karyata ayoyinmu wa liqa'il akhirati da haduwar lahira habitat a'maluhum ayyukansu sun rushe hal yuzawna baza saka musu ba illa ma kanu ya'maluna sai abinda sun kasance suna aikatawa. Ayat ta gabata Allah ta'ala ya yi bayanin cewa zai kawar da waɗanda suke girman kai a ban ƙasa daga ayoyinsa, waɗanda tun farko girman kai ya hana su imani da Allah, imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah ta'ala zai kawar da su daga ayoyinsa, ba za su fahimci ayoyin Allah ba balle su yi imani. To shi ne Allah ta'ala yake cewa waɗanda suka karyata ayoyinmu, wallazina kazzabu bi ayatina wadanda suka karyata ayoyinmu, ayoyin da Allah ta'ala ya saukar tare da manzanninsa, ayat kauniya ko ayat shar'iyya. Ima karyatawa da bakinsu suka ce wannan karya ne, ko suka karyata da ayyukansu. Domin karyatawa wani sa'ili tana zama da aiki ne, mutum ba zai furta da bakinsa wannan abin karya ne ba, amma kin aiki da abin bayan ya bayyana gare shi, bayan hujja ta zo gare su, kin aiki da wannan hujja, wannan karyatawa wace a aikace. Waliqa'il akhir ay waliqa'id daril akhira, wannan sifa ce liddar. Kuma suka karyata haduwar gidan lahira, cewa gobe kiyama Allah zai tada su, Allah zai saka wa kowa da kowa da irin abin da ya aikata. To kafiran da suka karyata wannan basu ce basu yadda cewa Allah zai tada su ba, in hiya ila hayatuna dunya suka ce wannan rayuwa ta dunya ce kawai za a yi mu ci mu sha mu gama rayuwar mu gobe kiyama ba wani tadawa da za a yi mana ba wani lahira ba wuta ba aljanna babu siraji babu hisabi kawai rayuwar dunya an gama kenan to sai Allah ta'ala yake cewa habitat a'maluhum ayyukansu sun rushe ma'ana ayyukan da suka yi a nan duniya ayyukan da zahirin su aiki ne na alkhairi dama aikin da yake ba na gaskiya ba dama tun farko ma a rushe yake kafirci da suka yi dama a rushe yake ƙarya da suka yi dama a rushe take zalunci da suka yi dama a rushe yake to ayyukan da Allah ta'ala ya ambata a nan ayyukan da suke zahirin su aiki ne na gari sadaka da suka yi sada zumunci da suka yi taimakawa da mutane da suka yi ko wurin da suke ba musulmai kafirai suna yin wannan din su sada zumunci su taimako su yi aikin alkhairi to a zahirin su aiki ne na gari to amma ba su da lada a gurin Allah subhanahu wataala domin da masharadin wato asaka wa mutum akan wani aiki na alkhairi da yi wannan sharadin shine ya zama mutum yana da imani kuma yayi wannan abu saboda Allah subhanahu wataala kuma ya dace da karantarwar shari'a to duk wannan su sun rasa babu imanin babu ikhlasin sannan kuma babu bin ka'idar ta shari'a amma aiki ne na alkhairi a hankalce to shin za su samu ladar wannan din to shine Allah ta'ala ke cewa habitat a'maluhum ayyukansu sun rushe gobe kiyama su da wanda bai yi aikin alkhairi ba duk da yin sun yi sadaka sun taimaka wa mutane sun sada zumunci su da wanda bai yi wannan ba duk da yin gobe kiyama a hadisi ya amma idan kafiri ya musulunta ya yi kafirci shekara 20 shekara 30 shekara 40 cikin wannan kuma ya ayyukan alkhairi ya taimaka wa miskinai ya ciyar ya sada zumunci idan ya musulunta babu kokonto za a gafarta masa kurakuran da yayi kullu ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf zunuban da yayi a baya duk Allah ya gafarta masa sai ya koma ya zama cikin ranar da mahaifiyar shi ta haife shi shekara 60 yana kafirci shekara 70 yana kafirci to ran da ya musulunta in ya musulunta tsakani da Allah subhanahu wataala to ba shi da zunubi ko da gurgudan kan farci wannan karamci ne na Allah subhanahu wataala tausayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to dangane da ayyukansa na alkhairi fa shekaransa 70 yana kafirci ya musulunta a cikin ne ya ayyuka da yawa ya taimaka wa mutane domin akwai daga cikin wadanda suke ba musulmi ba irin inda suke alkhairi sun fi ma wasu daga cikin musulmi taimaka wa mutane tausaya wa mutane suna nan da yawa idan ya musulunta aikin alkhairi da ya tsawon shekara 70 tsawon shekara 60 shin Allah zai rubuta masa ladan wannan ko ba zai rubuta masa ba Allah zai rubuta masa wannan wannan shine hadisin Hakim ibn Hizam ya tabbatar ya musulunta sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a jahiliya a kafirci na kasance ina ayyuka na alkhairi da yawa to ya matsayin su yanzu bayan na musulunta sai manzon Allah ya ce da shi aslamta ala ma aslafta min khair ka musulunta akan ayyukan da kai na alkhairi ka gabatar ma'ana Allah ta'ala zai baka ladarsa duk ladan abin da kai na alkhairi Allah ta'ala zai rubuta maka ladarsa to duk wannan tausayi ne jinkai ne na addinin musulunci wato kullum musulunci yana jan wanda ke ba musulmi ba yazo cikin musulunci ba koran su za a yi ba jawo su za a yi to shi yasa Allah ya ce duk zunubin da yayi kafin ya musulunta an shafe masa sanda kuma aikin lada da yayi idan ya musulunta ya kyautata addininsa ya kyautata musuluncinsa to Allah zai rubuta masa ladan to amma idan bai musulunta ba ya rasu akan kafirci ya yi sadaka ya sada zumunci ya taimaka mutane ya menene menene to shine Allah ta'ala yake cewa habitat a'maluhum ayyukansu sun rushe babu wata ladar da za su samu gobe kiyama wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura to Allah ta'ala yake cewa hal yuzuna ay ma yuzuna ba za a saka musu ba illa ma kanu ya'malun illa jazaa ma kanu ya'malun to sai dai sakayyar abin da suka yi Allah ba azalimi bane in kai mai kyau gobe kiyama ka samu mai kyau idan kai mara kyau gobe kiyama Allah ta'ala ya saka ma da mara kyau illa jazaa ma kanu ya'malun aljazaa min jinsil amal abinda ka shuka shi mutum shine abinda mutum ya shuka shine mutum zai girbe gobe kiyama to Allah ta'ala ba zai saka musu da komai ba sai da sakayyar abin da sun kasance suna aikatawa min at-takdhibi wal ma'asi na ƙaryata manzannin Allah na ƙaryata ayoyin Allah da kuma aikata sabo iri iri da suka yi to Allah ta'ala gurgudun wannan zai saka musu a gobe kiyama sai Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qaumu musa mutanen annabi musa suka riki min ba'dihi bayan sa bayan ya tafi ganawa da Allah ta'ala min huliyihim daga kayan adon su ijilan dan maraki jasadan jiki lahu khuwarun yana da wata ƙara alam yaro shin basu ga alam yaro annahu la yukallimuhu shin basu ga cewa wannan dan marakin baya yi musu magana ba wala yahdihim sabila kuma baya shirye da su wani tafarki ittakhaduhu suka rike shi a matsayin abun bauta wa kanu zalimina sai suka kasance azzalimai to Allah ta'ala sai ya dauko mana wata kissa bayan ya ba mu labarin dake kissa kissa Allah ta'ala yake dauko mana daki daki faifai faifai Allah ta'ala yake ba mu bayan ya ba mu labarin irin yadda Allah ta'ala ya tsirar da annabi Musa alaihi salam daga fir'auna aka gama da wannan sai Allah ta'ala ya ba mu labarin irin yadda banu isra'ila bayan Allah ya tsirar da su daga fir'auna da mutanansa suka zo suka tambaye annabi Musa alaihi salam ya samar musu wani gunki kamar yadda suka tarar da wasu mutane suna bautawa gunki bayan an gaba da wannan sai Allah ta'ala ya dauki mana labarin ya baiwa annabi Musa alaihi salam wa'adi lokaci ya je ya gana da Allah ya bautawa Allah dan a bashi at-taura a bashi alluna wanda yake akwai shari'a da dokoki da hukunce hukunce da za su yi aiki da su to annabi to bayan wannan to shine anan Allah ta'ala yake ba mu labarin bayan annabi Musa alaihi salam ya je ganawa da ubangijinsa kwana 40 dinin da Allah ta'ala ya ambata to kafin ya dawo akwai abin da ya faru akwai abin da banu isra'ila suka yi to shine Allah ta'ala yake ba mu wannan labarin wannan atfu qissa ala qissa wannan abun ya faru ne kafin annabi Musa alaihi salam ya dawo daga ganawa da ubangijinsa ba bayan ya dawo bane to shine Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qaum Musa mutanen annabi Musa suka dauka min ba'dihi bayan sa bayan ya tafi ganawa da ubangijinsa tsawon kwana 40 din nan min huliyihim daga adon su min huliyihim daga adon su Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qaum Musa mutanen annabi Musa suka dauka dan maraki kuma wanda yayi wannan mutum ɗaya ne shine Samiri wasu malamai suka ce sunansa Musa as-Samiri shine yayi wannan to amma me yasa Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qaum Musa saboda sun yarda da abin da yazo da shi shi fara saura suka mara masa baya to shine Allah ta'ala ya dangana aikin zuwa gare su dama idan mutum ya zo da wani aikin laifi shine ya kawo abun ko kuka mara masa baya kuka taimaka masa shi da ya fara abun shi da ya kawo abun ko da kuka mara masa ba duk ɗaya ne matsayin ku a gurin Allah subhanahu wataala to shine Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qaum Musa mutanen annabi Musa suka riki suka dauka min ba'dihi bayan ya tafi ganawa da ubangijinsa min huliyihim daga kayan adon su kayan ado huli jam'u halyun bi fathil ha wa sukunil lam ma'ana kayan ado mufradi kenan jam'i kuma al huli Allah ya ce daga adon su kayan adon su malamai suka ce wannan kayan adon na zinari da azurfa sun karbo ne da gurin fir'auna da mutanansa lokacin da suna cikin kasar Misra lokacin da kafin su samu matsala da fir'auna za su yi wani biki su banu isra'ila sai suka nemi wato fir'auna da mutanansa su ba su ado na kayan ado su ba su aro kayan adon su azurfa da zinari da sauransu da fir'auna da mutanansa suka baiwa banu isra'ila wannan aron wannan kayan adon to ba su mai musu ba tukuna har aka samu matsala sai annabi Musa da mutanansa suka bar kayan Misra Allah ta'ala ya halakar da fir'auna da mutanansa to shine sai suka mallaki wannan kayan adam to shine abinda Allah ta'ala yake cewa a cikin surah Taha qalu ma akhlafna maw'idaka bi malkina walakinna humilna awzaran min zinati alqaumi ma'ana min zinati fir'auna wa qaumihi sun karbi aro ne daga kayan adan fir'auna da mutanansa to shine bayan wannan Allah ta'ala yake dangana wannan zuwa gare su tunda Allah ta'ala ya halakar da fir'auna ba sa nan kuma Allah ya mallakar musu da wannan kamar da Allah ta'ala ya mallakar musu abubuwa da yawa na fir'auna واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار to shine sai samiri aka ce shi samiri wasu malamai suka ce ba daga cikin banu isra'ila ba kibte ne yana daga cikin mutanen fir'auna asalin ɗan misra amma yabi annabi musa alaihi salam duk da cewa bai imani da annabi musa alaihi salam ba yana masa munafunci yana tare da annabi musa alaihi salam wasu malamai suka ce dan zina ne akwai maganganu da yawa da malaman tafsiri suke kawowa wanda yake da yawan su yana daga cikin isra'iliyat kuma ka'ida ta malamai abin da ya shafi labari na isra'iliyat wanda an karbo ne daga banu isra'ila kashi uku ne akwai abin da yake addininmu ya tabbatar da shi wanda zamu karba ya zo a cikin hadisin manzon Allah ta hanya ingantacce wanda zamu karbi wannan labarin akwai abin da yake addininmu ya karyata shi to wannan ba za mu yi aiki da shi ba akwai abin da yake addininmu bai ce komai ba akai bai ce gaskiya ba ne bai ce ƙarya ne ba to wannan kaga da muka bada wannan labarin amma da sharadin kar ya zama ya saba wata ka'ida ta shari'a in ya saba wata ka'ida ta shari'a wannan ma ba za a bada wannan labarin ba to shine samiri suka ce yana tare da annabi musa shi ba kibte ne wasu ma suka ce dan zina ne yana munafatar annabi Musa alaihi salam to shine lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki kwana 40 din nan to shine sai samiri ya ce wa banu isra'ila duk adan da ke gurin ku kayan ado na zinari na gold da azurfa ku kawo suka hada suka bashi ya narkar da su ya maida wannan wato kayan adan siffar wato ya mai da shi jikin kamar ya musu gunkin a siffar dan maraki wato dan saniya kafin ya zama to sa ko saniya to shine sai ya sa wani abu a ciki idan iska yana shiga ya fita sai yana ƙara yana kuka irin na dan saniya dan maraki to shine Allah ta'ala yake cewa anan wattakhadha qawmu musa min ba'dihi mutanen annabi Musa suka dauka min badi bayansa min hulihim daga cikin daga adams na zinari da gold aka narka samiri ya narkar da su ijilan ya kera wato gunkin dan maraki jasadan jiki Allah ta'ala ya ce jiki don aka fahimta abun ba zane bane ba hoto ne ya kawo ya musu ba ba zane ne a cikin takarda ko a cikin katanga ya yi musu ba a jiki ne na kungi gunki ya yi musu lahu khuwarun yana da wata ƙara yana kukan dan maraki to shine malamai suka ce kukan da yake yin nan wasu malamai suka ce sau ɗaya yayi ya tattara azurfa da gold ya yi musu gunkin dan maraki ya sa wasu abubuwa a ciki idan iska ya shiga yana kuka wasu malamai suka ce sau ɗaya ko yayi kukan sau ɗaya yayi ƙara wasu malamai suka ce a'a yayi sau da yawa duk sanda wannan dan marakin iska ya shiga cikin sa yayi kara suna faduwa suna sujida suna tsalle tsalle suna rawa suna bukukuwa har suke ce wato shi samiri yace da su hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi ai da ma ba ku sani bane wannan dan marakin shine Allah kuma shine Allah Musa amma Musa sai ya bata ai zuwan da ya je ne ya makara bai zo ba ya je yana neman Allah sani saboda haka Allah da Musa ya je yana nema to gashi yana nan gaban ku saboda haka ku bauta musu to wannan wani nau'i ne na fitina Allah ta'ala ya fitini banu Isra'ila da shi wannan samiri malamai da yawa suna tattaunawa malaman tafsiri da yawa suna kawowa da me ya hada ya zamana har wannan dan barakin yana ƙara jasadin da aka faɗa anan wasu malamai suka ce jiki ne babu rai a ciki ya sa wasu abubuwa a ciki iska na shiga yana shiga sai yana ƙara yana kuka kamar ɗan maraki wasu malamai suka ce a'a da Allah ya ce jasadin ma'ana ya zama ɗan maraki yana da rai da nama in ka gan shi kaga ɗan maraki na hakika in ka ga wannan nan kaga dan saniya na hakika haka wasu malamai suka ce wasu ma suke cewa wato duk wannan yana ga cikin Isra'iliyat a lokacin da Allah ta'ala zai halakar da Fir'auna zai tsiyar da Annabi Musa alaihi salam da mutanen sa malaika Jibril yazo akan doki to duk inda dokin nan ya taka sai gurin ya zama tudanye kuma yana ƴaƴan itatuwa to daga ba sai Samiri yazo da ki kasan wannan gurin ya rike a gurin sa ya fahimci cewa wannan kasar idan aka dauka aka sa wani abu zai zama tudare to shine bayan Annabi Musa alaihi salam ya rike wannan turab wannan turbaya wannan kasa a gurin sa lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya ji ganawa da Allah ta'ala kwana 40 din nan sai yazo ya sa banu Isra'ila suka kawo masa kayan ado da suka aro da gurin Fir'auna ya hada da nashi aka narkar da su ya maida wannan kayan ado ya maida shi jiki irin na dan maraki sai ya watsa masa kasan da ya dauko inda dokin wato Jibril ya taka to shine sai zama to jesadan da ransa da nama dan maraki na hakika haka wasu malamai suka ce a wannan bai tabbata ba kamar da muka yi bayani duk wadannan labarai ne an ba nassi ne sahihi a cikin hadisi mai inganci ya zo ya tabbatar ba za ka bugi kirji ka tabbatar da shi ba kuma tunda bai saba wa wani nassi na alkur'ani ba za a iya abada wannan kuma bai saba wa wata ka'ida ko wani hadisi ba za a iya abada wannan a matsayin labari abu ne da mutum ba zai bugi kirji ya karyata ba kuma abu ne da mutum ba zai bugi kirji ya ce wannan ya tabbata ba ala ayi hali qur'ani kullum shi bayani ko labari a dunkule yake kawowa domin manufa wato wajen bada labari a cikin alqur'ani manufar alqur'ani wajen bada labari ba wai labarin ne ake so ba to shi yasa galibi Allah ta'ala a dunkule yake kawowa a abinda zai zamanto darasi ga al'umma cikin wannan labarin shine ake so a fada mana aiki na alkhairi da mutanen da suka yi irin sakayen da Allah ya musu mai koyi da su Allah ta'ala ya fada mana muna nan ayyukan da mutanen da suka yi irin kuma sakayya mummuna da Allah ta'ala ya musu mu ma mu shiga taitayin mu mu hattara kada mu fara cin abin da suka fada wannan shine manufar to shi yasa Allah ta'ala baya kawo a bayani daki daki galibi to duk sauran guda biyu malamai sun fada ijilan dan maraki jasadan jiki lahu khawarun yana da wata kara karan na wasu malamai suka ce sau daya wasu malamai suka ce sau da yawa amma sun fadi suna sujida suna girmama wannan dan barakin wasu malamai suka ce jiki ne da nama da fata da komai kamar yadda ka san kowane dan maraki yake wasu suka ce a'a gunki ne na gold da zinariya yasa wani ba a ciki iska ya shigo ciki yana kara ba ya da rai babu nama babu jini babu tsoka a jikin wannan gunkin haka wasu malamai suka ce ala ayi hal dai abinda suka dauka anan shine sun dauki wani Allah abun bauta Allah ta'ala yake cewa wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khawar amma Allah ta'ala bai ambaci me a matsayin me suka dauke shi ba mana wattakhadhu ilahan wannan shine amma da yake sananne ne insha Allah ta'ala bai kawo ba to shine Allah ta'ala yake mai da martani dangane da wannan mummunan aiki da suka yi alam yaro shin ba su ga ba annahu cewa la yukallimuhum ba ya yi musu magana lokacin da Samiri ya dauki wannan dan marakin ya kawo musu wannan dan marakin ba ya yi musu magana wala ya hadihim sabila ba ya shirye da su wurin tafarki duk abin da yake Allah ne mutum zai bauta masa da niyyar ko kuma yana ganin zai masa amfani to kamata ya ce yana magana yana da iko yana da ilmi kuma zai maka nuna maka hanyar alkhairi zai hana ka hanyar sharri amma wani dan maraki ne ba zai yi musu magana ba idan sun yi magana baya fahimta sannan kuma baya yace da su ku yi abu kaza daidai ku bar kaza ba daidai ba yi musu wannan ga mai hankali wannan hujja ce babba abinda zai bauta masa nan bai kamata ya bauta masa ba duk abin da yake kana magana da shi baya ji baya yi maka magana baya nuna maka hanyar wadda take daidai to ga mai hankali bai kamata a hankalce wannan dalilin na hankali Allah ta'ala ya kawo musu to bai kamata a dauki wannan a matsayin abun bauta ba amma Allah ta'ala yake cewa ittakhaduhu ya sake kawo wannan saboda taukidi duk da cewa dan maraki ne baya yi musu magana baya nuna musu hanya wadda take daidai amma duk da haka suka rufe ido ittakhadhu suka rike shi suka dauke shi ma'ana a matsayin abun bauta wa kanu zalimina sai suka zamanto zalimai suka zalunci kawunan su suka shiga haƙin Allah subhanahu wataala suka bautawa abin da yake bai kamata a bauta masa ba dama a zalunci matsayi matsayi ne babu zalunci kamar mutum bawa ya dauki wani Allah subhanahu wataala a matsayin abun bauta Allah da ya halice shi ya kawo shi duniya yayi masa duk wata ni'ima Allah ta'ala ya halicci kasan dan adam yana tafiya a bin kasa Allah ya halicci sammai da kasai yasa ya halicci wata da rana duk wani dan amfanin dan adam Allah ya sauka da ruwa mutun yayi noma ya samu amfanin gona ya ci abinci ya sha ruwan da Allah ya saukar yayi bacci ya tashi amma duk da haka wai Allah da ya masa wannan duka ba shine zai masa amfani ba sai sassaka wani abu da hannun shi yace wannan abu ne zai masa amfani to babu rashin hankalin da ya kai wannan babu zalincin da ya kai wannan to shine Allah ta'ala yake cewa wa kanu zalimin sai suka zama zalimai da wannan abin da suka aikata na
walamma suqita fi aydihim wa ra'u annahum qad dallu qalu lan lam yarhamna rabbuna قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين
Allah ta'ala yake cewa walamma suqita fi aidihim da suka yi nadama su mutane annabi Musa alaihi salam wa ra'aw suka ga annahum lalle su cewa qad dallu sun bata qalu suka ce la illam yarhamna rabbuna lalle idan ubangijin mu bai ji kan mu ba bai tausaya mana ba wa yaghfir lana bai gafarta mana ba dan kunanna wallahi tabbas zamu kasance min al-khasirin daga cikin wadanda suka yi asara to anan Allah ta'ala ya gabatar da wato tuban da suka yi da nadama da suka yi akan bayanin da annabi Musa alaihi salam yayi musu to bayan sun yi wannan kamar da ke ayoyin bayan wannan suke bayani kafin su tuba annabi Musa alaihi salam ya zo ya same su yayi musu gargadi ya nuna bacin ransa dan me suka yi haka to sannan ne suka tuba to amma an Allah ta'ala ya gabatar da wannan walamma suqita fi aidihim da suka yi nadama malami suka ce wannan uslubi ne da yake nuna nadama har ma wasu malami suke cewa ba ta wannan kinaya ce wato akan nadama kinaya ce ta nadama wasu malami suke cewa ba a samu kafin zuwan alqur'ani a cikin larabawa sun yi amfani da wannan uslubin ba suqita fi aidihim ana nufin nadama ba a samu wannan kafin alqur'ani ba wasu malamai suka ce walamma suqita fi aidihim da suka yi nadama yaushe suka yi nadama kamar yadda ayoyi na gaba suke nunawa da annabi Musa alaihi salam ya zo ya yi musu gargadi ya nuna bacin ransa sannan suka yi nadama wa ra'aw suka ga ma'ana ru'ya ce kalbiya anan suka fahimta wa alimu suka sani annahum qad dallu lallacewa su sun bata da suka dauki dan maraki gunki a matsayin Allah. Qalu, bayan annabi Musa alaihi salam ya yi musu bayani, ya nuna musu abin da suka yi ba daidai bane, suka ce la illam yarhamna rabbuna, in dai har ubangijinmu bai tausaya mana ba, bai ji kanmu ba akan abin da muka yi din nan, wa yaghfir lana, kuma bai gafarta mana ba, lanakunanna minal khasirin, lalle wallahi tabbas za mu zama daga cikin masu asara. Su da kansu suka fahimci kuransu. Ayoyi na gaba za su nuna mana, idan muka ji ayoyi na gaba za mu yi bayani me suka yi Allah ta'ala ya karbi tubansu. Daga baya Allah ya karbi tubansu, Allah ya yafe musu, amma me suka yi? Tuba ce mai tsanani, kamar da ke za mu bayyana a nan gaba. To shine Allah ta'ala yake cewa, wa lamma raja Musa ila qaumihi, kun ga wannan shi ya kamata ya zo inda a hankalce ne, inda wajen Qur'ani ne, shi ya kamata ya zo kafin walamma suqita fi aidihim, amma gabatar da wannan wannan shi yafi fasaha, shi yafi balaga, akwai hikimar da Allah ta'ala ya sa Allah ya gabatar da wannan jawabin. Walamma raja Musa, yayin da annabi Musa ya koma ila qaumihi, gurin mutanansa, ya dawo gurin mutanansa, ghadbana, a fusace, asifan, ransa a bace, qala, yace, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, abin da kuka aikata a bayana ya munana, a ajiltum amra rabbikum, yanzu kun gaggauto al'amarin ubangijinku, wa alqal alwaha, sai ya jefar da alluna dake hannunsa, wa akhadha bi ras akhihi, sai kama gashin kan dan uwansa, yajruhu ilayhi, yana jawo shi zuwa gare shi. Qala ibn umma, sai annabi harun, annabi harun yace, ya kai dan mahaifiyata, innal qauma, lalle mutanen istad'afuni, suka maida ni mai rauni, wa kadu yaqtulunani, abu kadan ya rage su kashe ni, fala tushmit bi al'a'da, kada ka sa makiya su yi farin ciki a kaina, kada ka sa wato makiya su yi min shamata, wala taj'alni, kada ka sanya ni ma alqaumin zalimina, tare da mutane azzalimai. To annabi Musa alaihi salam ya dawo gurin mutanensa, sai ya tarar da su a wannan yanayi, ya je ne ya karbo shari'a, a bashi alluna, a basu hukunce hukunce, a bashi bayanai yaya banu Isra'ila za su rayu, me za su samu shari'a Allah samu ɗaukaka gurin Allah subhanahu wataala, me za su yi su samu wato su tsira daga azabar Allah, bayan Allah ta'ala ya ɗaukaka su, ya tsira su daga Fir'auna, ya kare su, ya gadar musu da ƙasa. To tunaninsa zai tsaya ne, zai zo same su ne akan halin da ya basu. To sha sama ya wakilta dan uwansa Harun, ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin. To duk matakan da zai iya, duk matakan da za su tabbatar da cewa mutanansa ba za su saki hanyar Allah ba, ba za su bata ba sai da ya doka. To sha sama ya wakilta dan uwansa Haruna, ya zauna tare da su, ya nuna musu hanya daidai, ya karantar da su, idan sun tashi barna ya hana su, ya ji ganawa da Allah subhanahu wataala. To amma da ya dawo ga abin da ya tarar, walamma raja Musa ila qaumihi, yayin da annabi Musa ya dawo gurin mutanansa, ghadbana, a fusace, asifan, a ransa a bace. Ghadbana da asifan hali ne, wannan na nuna cewa ba sai da ya dawo ne ya yi fushi ba, ba sai da ya dawo ne ya samu bacin rai ba, ya zo musu ne, ya dawo musu ne yana cikin fushi, yana cike da fushi, yana cikin bacin rai. Me yasa haka? Saboda tun kafin ya dawo yana ganawa da Allah subhanahu wataala, Allah ta'ala ya bashi labarin cewa gafi abin da ya faru ga mutanenka tun kafin ya dawo. To shine Allah ta'ala yake cewa cikin suratu Taha, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Yana ganawa da Allah subhanahu wataala, ita ya kai Musa kana ganawa da Allahnka a nan, to ba ga abin da mutanenka suke yi, ga abin da mutanenka suka fara, mun jarrabe su bayanka. Samiri ya bugar da su, ya samar musu dan maraki, gunki na dan maraki, sun koma suna bautawa gunki dan maraki, ba sa bauta mun yanzu, ga halin da mutanenka suke ciki ya Musa. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa, sai annabi Musa nan take ya bar abin da yake, ya sauri ya koma gurin mutanansa. A wani hali ya koma? Ghadbana, a fusace, kuma siqatul mubalagha, a cike yake da fushi ba fushin ba na kurkusa ba a cike ya gama ya kore asifan ransa a bace al'asab shine al-huzn ash-shadid tsananin bakin ciki al'asab shine ismu fa'il asifan fa'il shi ba ismu mubalagha ne a cike yake da fushi a cike yake da bakin ciki ya kai matsayi duk wani nau'i na bakin ciki ya kai duk wani matsayi na fushi qala sayyati bi'sa ma khalaftumuni min ba'di tirda abinda kuka aikata a bayana tirda abinda kuka aikata a bayana wannan yana magana ne da mutanen da suka bautawa dan maraki a wata fasarar bi'sa ma khalaftumuni min ba'di wato irin wakilci da kuka yi mun irin yadda kuka wakilce ni a bayana ya munana wannan yana magana ne da Haruna annabi Harun da kuma masu fada'a jikin su tunda yace wa annabi Musa yace wa dan uwansa Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin to yake cewa wanda irin wakilci kayi mun wanda irin wakilci ka wakilce ni ya kai Harun haka muka yi da kai wannan wakilcin da ka yayi muni ya akai ka bas baka hana su yin wannan abun ba kuma sauran jama'a masu fada'a ji masu hankali manya daga cikin ku irin wannan wakilcin da kuka yi mun kenan na baro ku a bayan nan tafi irin abin da za a yi mun kenan irin abin da za ku aikata kenan dalili babu shakka abinda kuka yi din nan kuka yi din nan ya munana bai yi kyau ba a'jiltum amra rabbikum shin yanzu kun gaggauta al'amarin ubangijinku na fada muku zan ji an karbo muku shiriya daga wurin Allah subhanahu wataala ba ku da hakurin da za ku jira na tsawon kwana 40 din nan in kawo muku al'amarin Allah subhanahu wataala in zo muku da shiriyar Allah subhanahu wataala amma sai ku saba umarnin Allah abinda na karantar da ku dama kuka kauce kuka take kun je kuna bautawa dan maraki to wannan abin bai daidai ba annabi Musa alaihi salam yana musu inkari wasu malamai suka ce a'jiltum amra rabbikum sabaqtum amra rabbikum fa'abadtum ma lam ya'murkum bihi mai kun ku tsaya ku ji me Allah zai fada muku a nan gaba amma sai kuka gaggauta kuka gaggauto kuka yi sauri kuka je kuka aikata abinda ba sa ku ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa cikin suratu طه أفطال عليكم الأهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم شن كنا غني ينزو لوكو شن نازك سوان كوانا أربا يدنا ياي سو حرب ذاكو يكو يحقولي انزو انفنا عمكم من الله يسيبا للي أبو نكو بيدي ليبا بيداتي با النبي موسى عليه السلام يرى موسو إنكاري إنا نسو لكم منتي ليكو بيو أربا لا يوم هذه آية دي ba mu samu mun kai ga karshe ba kuma akwai bayanai da yawa ko rubun aya ba mu kai ba saboda haka zamu hakura mu tsaya anan in Allah ya kai mu gobe sai mu saki karanta ayar mu tashi mu ci gaba da fassara daga fadan Allah subhanahu wataala wa alqal alwaha lokacin da annabi Musa alaihi salam ya jefar da allunan dake hannunsa saboda bakin ciki saboda damuwa dangane da irin halin da ya tarar da mutanansa a kai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu zarasa gaba ɗaya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimin amfani Allah ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi Allah ta'ala ya ba mu lafiya ya yaye mana wannan annoba waɗanda suka kamu da wannan annoba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wa duk wani sharri da makiya suke so su shirya su kulla da sunan wannan annoba karkashin wannan annoba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin su ya kare mu daga kaidin su Allah ta'ala ya kare mu daga makircin su duk abin da suka shirya Allah ta'ala ya mayar ga kansu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghif aslan shadala kullu wa la takilna ila anfusina tarfat ayn rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka